الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك وغديات تبتك الله سبحانه وتعالى ميقومي دقام ونسافية أصبر يوه لغة شعبان هجر ما إيكين الله صلى الله عليه وسلم لشكر دبودة أليه لدى أربعين دهدو akida miladiya yau 25 ga watan 2 shekara ta 2023 wannan yini mai albarka. Ina son mu amfani da dama mu tunatar akan wata aya dake cikin alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a cikin suratul nur. Abinda yasa kuma muke ganin da buƙatuwan mu yi magana a kanta a daidai wannan gaba domin ta ƙara sanyaya mana lura da cewa yau ita ce ranar da gwamnatin Najeriya ta zaba za a gabatar da zaɓuɓɓuka musamman wanda ya shafi na shugaban ƙasa da sanatoci da kuma 'yan majalisa na tarayya. To wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ambace ta a cikin suratul nur za ta ƙara haskaka mana kuma za ta ƙara kwantar mana da hankali. Allah subhanahu wataala yana cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka fadi Abu Aliya yana bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin Makka tare da sahabbansa sama da shekara 10 suna cikin halin tsoro da razana, suna cikin hali na rauni, suna cikin hali na karanta, ba su da yawa. A wannan lokaci Allah subhanahu wataala yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ne akan hakuri akan cutarwan kafirai. Babu irin dangin azaba da uquba da wahala da kafirai ba su ɗanɗana mu mummune ba a halin da ake ciki na Makka. Kowane lokaci za ka ga mutum yana ɗauke da makaninsa a hannunsa saboda ko ta kwana, amma dai babu irin wahala da ɗanɗana kuɗa da kafirai ba su yi ma musulmi ba a wancan lokaci. To har shi ne waɗansu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da wahala ce wahala shi ne suke cewa wai yaushe za a samu lokacin da za mu kai ga mun samu aminci, yaushe za a kai lokacin da za a ce yau mun aje makami muna tafiya salin alin babu firgici babu tsoro babu barazanan kafirai a kanmu, yaushe ne za a kai ga wannan gaba? Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. To wannan alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mummunai alƙawari ne na gaskiya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya saɓa alƙawarinsa. Matuƙar dai an kiyaye sharaɗai da dokoki da Allah ya sanya, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai cika ma mummune irin alƙawarin da ya musu. Abinda ayan take cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum, tunda wancan sahabi ya yi tambaya yaushe ne za mu samu aminci, yaushe ne za mu kubuta daga barazanan kafirai,
yaushe ne zamu samu natsuwa da kwanciyar hankali da walwala mu samu sukunin yin addini irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni to sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku wa'amilus salihati suka yi kyawawan ayyuka Allah yayi musu alƙawarin layastakhlifannahum fil ardi wallahi sai da Allah ya rantsuwa lamu din nan ta kasamci la yastakhlifannahum sai da Allah ya rantsuwa kuma ya kawo wata nunin da ake kiranta nunin tawkid as-saqila layastakhlifannahum wallahi babu wani ta baba babu makawa sai Allah ya sanya sun zama su ne mamaya a ban kasa sai Allah ya sanya zukatan mutane ya rusuna gare su sai Allah ya sanya garuruwa da kasashe sun koma karkashin mulkin su shine ma'anar la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗanda suka zo kafin su suka mamaye ƙasa suka yi mulki ƙarƙashin jagorancin addini a lokacin da suka yi imani suka kyautata aiki malaman tafsiri da dama sun yi bayani akan cewa ana nufin mulkin annabi Sulaiman da ɗansa annabi Dawud dama mun sani in dai ana batun mulki nagartacce wanda zaka ɗauki darussa a ciki to wajibi ne ka koma wurin mulkin annabi Sulaiman da ɗansa annabi Dawud wanda alqur'ani mai girma ya kawo su a wurare daban-daban a cikin alqur'ani an faɗe su a cikin suratul baqara an faɗe su a cikin suratul anbiya'i an faɗe su a cikin suratul sad an faɗe su a cikin waɗansu surori ma na daban akwai suratul namli wacce ita ce ma tafi bayani sosai akan mulkin annabi Dawud da annabi Sulaiman suratul saba'i ma ta taɓi wannan batu akwai dai surori na alqur'ani da yawa wanda sun yi bayani akan mulkin annabi Sulaiman da ɗansa annabi Dawud da irin sufofi na shugabancin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta waɗannan manya-manyan annabawa da su da irin kyakkyawan jagoranci da adalci da suka baza a ban ƙasa har suka zama abin kwaikwayo abin koyi har Allah subhanahu wata'ala yana hakaito mana labarin su a cikin alqur'ani mai girma domin mu koyi wani guri kaji an ce walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaiman Dawud annabi Sulaiman ya gaji babansa annabi Dawud ina ta fadin cewa annabi Sulaiman da ɗansa annabi Dawud annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman ko waris Sulaiman Dawud wani wurin kaji Allah subhanahu wata'ala ya ji kawo labarin da yanayi iri daban-daban labari mai daɗi na sauraro labari mai cike da ilmoma ga duk wanda yake nufi ya wa'azu ya dau izana domin ya bi Allah albabin jagoranci to akwai ababen lura a cikin kissan annabi Sulaiman da annabi Dawud to waɗansu malamai suka ce kamar ta khalafa alladhina min qablihim Allah zai sanya waɗanda suka yi imani suka kyautata aiki zai sanya su mamaye ban ƙasa su samu mulki katafaran mulki a ban ƙasa kamar yadda waɗanda suka zo kafin su sune irin su annabi Sulaiman da su annabi Dawud ko kuma ma dai jinsin bani Isra'il a fassaran waɗansu malamai domin bani Isra'ila fa Allah ya taimake su ya ɗaukaka su wa faddalnahum ala alalamin kamar yadda ya faɗi a cikin suratul Jafiya Allah ya ce mun ɗaukaka su akan dayawa daga cikin talikai wata ayatu faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila mun ɗaukaka su mun darajta su akan mafi yawan halittun da muka halitta saboda a cikin banu Isra'il Allah ya yawaita annabawan Allah sun kai 120 da wani abu amma galibinsu a cikin banu Isra'ila ne tun daga kan annabi Ibrahim shi ba bani Isra'ila bane amma shi ya haifo ya haifa annabi Isma'il ya kuma haifa annabi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub shi kuma annabi Ishaq ya haifa annabi Yaqub daga nan ƴaƴan annabi Yaqub sune banu Isra'ila to Allah ya yawaita annabawa a cikin su wadansu malamai suna fahimtar cewa banu Isra'ila sune Allah subhanahu wataala ya ba su mulki a ban kasa saboda akwai annabawa da yawa a cikin su to Allah ya alƙawarin in aka bi shi da imani nagartacce aka bi shi da kyawawan aiki to yayi alƙawarin zai gadar muku da ban kasa zai ba ku mulki a cikin ban kasa kamar yadda ya gadar da kasa ya ba da mulkin ta a cikin waɗanda suka zo kafin mu shine annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihi shine ma'anan kamasta khalafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhartaba lahum kuma wallahi Allah yayi alƙawarin sai ya tabbatar musu da addinin nan nasu da suke kwadayya mamaye ko ina duk musulmin kirki yana fatan addinin musulunci ya mamaye ko ina duk musulmin kirki to Allah yayi alƙawarin wala yumakkinanna lahum dinahum alladhartaba lahum wannan addinin na Allah wanda Allah shi ya yarda da shi kadai a matsayin addini shine addinin musulunci to sai ya sanya wannan addinin ya zama shine tabbatacce a garuruwa tabbatacce a jihohi tabbatacce a kasashe a kowane yanki na duniya sai ya zama addinin musulunci shine yake juya shi waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma wallahi Allah yayi alƙawarin halin da suke ciki na tsoro da razana da firgici yayi alƙawarin sai ya musanya musu da wannan tsorin ya koma aminci kaga alƙawari nawa kenan Allah yayi la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kaga manya-manyan alƙawarori guda uku idan aka baka waɗannan abubuwa guda uku an ɗauko duniya ƙwanta da ƙwarƙwatanta an danka maka a hannunka a ce an baka mulkin idan aka baka mulkin da garuruwan da mutanen garuruwan duk Allah ya karkato da zukatansu zuwa gare ka da aka ba kana mulkin su ne suna tsine maka ba ba kana mulkin su ne suna maka Allah ya isa ba kana mulkin su ne suna jin za su iya mutuwa saboda kare maslahanka kai shugaban su ai babu wani mai mulki da yake fatan wani abu sama da wannan a mulkin zalunci ma zaka ga mutum na mulki sai dai ɗibi kuɗi ya ba mutane don kawai in ya zo guri a riƙa ɗaga mishi hannu ana jinjina mishi amma ya san ba ƙaunin shi suke yi ba sai dai sun da suna da buƙata sai ɗibi kuɗi ya ba su sai su riƙa mishi jinjina ko kuma idan ya zo guri a mimmiƙi a je a ɗaukan mishi takalmi ai waye ai waye to yanzu Allah ne zai mallaka maka zukatan mutane suna ƙaunanka daga zuci suna maka ɗa'a a cikin duk abin da ka umarce su suna maka addu'a ta alkhairi a bayan idanka ballantana kuma akan idanka akwai abin da mai mulki ke nema sama da wannan kaga mutum ya kofa goshi a ƙasa yana maka addu'a a cikin dare kai baka sani ba Allah ka taimaki shugaba wani Allah ka yi masa muwafaka Allah ka haskaka masa Allah ka jidinci al'amarinsa Allah ka shiga cikin lamarinsa Allah ka bashi kariya Allah ka ɗaukaka shi Allah ka yi mishi kaza sai babu abin da mai mulki ke nema sama da haka to idan Allah ya mayar wato ya sanya suka zama mamaya a ban ƙasa to ya gadar musu da garin ya kuma gadar musu da zukatan mutanen garin wannan ita ce daraja ta farko a babin mulki shi yasa a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin shuwagabanni su ne shuwagabannin da suna zagin ku kuna zagin su kuna tsine musu suna tsine muku shugabanni ne amma kuma Allah ya isa ke tsakankanin ku dasu in sun dube ku su ce ba ku da godiya Allah ya isa in kun dube su ku ce ba ku adalci Allah ya isa haka kuke gudanar da haka guda ake gudanar da mulkin su suna mulkan mata haka mu kuma talakawan su haka muke fuskantar su babu yadda za ka ji dadin wannan mulki mulkin da idan ka zo wani na daukan dutse yana jifanka wani na ba mai ai babu dadin mulki mulkin da ba za ka iya fitowa ka shiga cikin mutane kai wasa kai dariya ka cika sha tare da su ba kullun kana nan aka tangi kullun kana nan a boyi akwai dadin mulki jama'a cikin nan zai daidai da irin sayyidina Umar da zai fito ya kwanta a kasan itaciya yana bacci a jinshi kuma yana sarkin musulmi aka ce wani mutum daga cikin kafirai ya zo garin Madina yana son a nuna mishi sayyidina Umar ya ta neman sayyidina Umar bai ganshi ba da ya zo ya tambayi waɗansu mutane ina son ku nuna min ina Umar bin Khattab sarkin musulmi aka ce ah kaga wancan itaciyan ya ce kaga wani mutum yana kwance a wurin to shi ne ya ce ina nufin sarkin musulmi amirul mu'minin na ɗinku Umar suka ce shi muke maka magana akan shi shi ne ke kwance yana bacci a ƙasan itaciya shi bai yadda ba ya ce bari dai ya je ya gani ya je ya tashe shi ya ce na zo ina neman Umar ne amirul mu'minin ya ce to me kake nema bawan Allah ya ce kai ne Umar ɗin ya ce ni ne Umar ina zin Khattab da in shi kake nema to ni mutumin nan abin ya rikita shi ya ce ka yi adalci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hutar da zuciyarka ya kuma amintar da kai daga tsoron waɗanda kake mulka ya ce sarki ya zo ya kwanta a ƙasan itaciya yana bacci don Allah ku gaya min akwai wani mai mulki da kuka sani da zai iya yin wannan ya kwanta a ƙofar gidan shi yana bacci ka ɗauka tun daga sarki ko wani chairman ko wani gwamna kai ko wani hakimi ma akwai wanda zai iya yin wannan alherin Allah je ga addinin musulunci to in aka yi imani nagartacce imanin da ba a cakuɗa shi da shirka ba saɓanin irin mulkin da ake samu a yau ba ma a isa zuwa ga mulkin a mafi yawan lokaci ban ce a duka ba sai an yi shirka galibi masu mulkin kowa yana da wani malamin shi da ya aje a gefe shi yake ba shi sa'a ai kaza a binne jaki a yanka dabba ta wuya a kawo kaza a kawo idan mutum a kawo nonon mace a kawo wani a haɗa mishi sinadarin wai da zai ji daɗin gudanar da mulki to kaga tun anan rukunin mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ya tashi tun anan ya tashi musamman ga waɗanda suke turba dama na musulunci waɗanda suke kan turba na kafirci dama can ribatattun shaiɗan ne kuma duniyansu Allah na iya gyara musu duniya tun anan domin mene liyazdadu isman domin su ta ƙara zunubi su bilmiya a ƙarƙashin ƙa'idan kuma hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba wannan zakatin nan tukuna falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay yayin da suka manta da wa'azin da ake musu suka kauda kai daga Allah suka juya ma Allah baya shi kuma Allah sai ya budo musu kofofin komi kofan arziki kofan walwala kofan jin dadi hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idza hum mublisun faqati'a dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wannan kafirai kenan su ko mummunai fa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun da haka idan mummune musulmi suka juya ma Allah baya sai Allah ya kama su ya dandara musu kuda to kaga wannan alƙawari ne farko kenan la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim sakon dake cikin nan shine Allah zai mallaka musu garuruwan zai mallaka musu zakatan mutane shine kama istakhlafa alladhina min qablihim sannan alƙawari na biyu wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtabalahum addinin nan da Allah ya yadda musu da shi a matsayin addini kuma suke tafafutaka a kansa suke tafatin Allah ya tabbatar da shi to shi din ne kuma Allah zai sa ya mamaye ko ina idan ka zo angoyi musuluncin zaka gani in ka je garuruwa musulunci in ka je jihohi musulunci in ka je kasa baki daya musulunci in ka je sassa na duniya ma duka musuluncin zaka gani gudana to shine alƙawari na biyu alƙawari na uku wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan Allah zai tada su daga halin tsoro zuwa ga halin aminci daga halin talauci zuwa ga halin wadata daga halin karanci zuwa ga hali na yawa wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi warzaqakum min at-tayyibat Allah ya ce ku tana lokacin da kuke yan kadan ba ku da yawa a wata aya ce wadhkuru id kuntum qalilan fakaffarakum duk da yake wannan a cikin kissa annabi Shu'aib ne amma shi wannan Allah yana gaya musu ku tana lokacin da kuke yan kadan mustad'afuna fil ard adin raunana wa aban kasa ba ku da karfi takhafun ay yatakhaffafakum an-nasu kuna tsoron kada mutane su yi waso su a kanku fa'awakum sai Allah ya tattaro ku ya tattaro ku ya hada kawunanku ya tattaro ku wannan na kaunan wannan wannan na kaunan wannan wannan na son wannan wannan na son wannan wannan na aiki dan maslahan wannan wannan na aiki dan maslahan wannan fa'awakum kenan wa ayyadakum bi nasrihi kuma Allah ya karfafe ku da taimakon sa sannan warzaqakum min at-tayyibat Allah azata ku da dadadan kayan marmari da ababen jin dadi at-tayyibat a cikin tafafi a cikin abinci a cikin auratayya a cikin kasan da za ku zauna kai saboda gata ma akwai lokacin da za a yi yaki duk wanda kaji an ce mishi aka ce maka yaji filin yaki sai kaji an ce maka gayi can yana bacci menene babban abin da zai yi cikin tunaninka tsaban aminci da kwanciyar hankali mutum ya je yaki amma kuma ka ganshi wai yana kwance yana bacci ai abin mamakin da ke cikin wannan ba kaɗan bane irin amincin da Allah ya zazzaga musu na tuna akwai wani lokaci can za mu jarabawa da na ɗan yi muzakara na yi muzakara cikin dare na yi da safe na yi waye na yi waye an gama jaraba ta farko za a yi ta biyu na ɗan ki shingida ina rantsawa a library hakan na ji wani ya zo yana ta ihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka na farka a firgice me ke faruwa yana faɗin ta ya za a ce kana da jarabawa kana bacci yana mamaki haka yake mamakin abin inda yake mamakin abin zai baka al'ajiri ah to na riga na gama abin da zan yi na mai da al'amari ga Allah kuma me ya rage yake nan sai Allah kwanto min da hankali to wannan bajaraba kenan da ko ka faɗi ba nan hisabin da za a yi maka a duniya tsanani a ce maka zaka sake maimaita jarabawa tsananin ta kenan to wanda ko yaki kisan kai ne da kyalkyalin takubba a birbishinka amma kuma a wannan lokaci sai ga sahabbai Allah maɗaukan sarki ya azurta su da bacci idh yughashshukum an-na'asa amanatan minhu amana wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an sai ga ruwan sama ma Allah ya sauka musu don su ji daɗi liyutahhirakum wa yudhhiba ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya karasa ku dinki ku dunkule gu daya ya tabbatar da daga diganku ba gudu ba ja da baya me yake haifar da wannan imani idan ya samu. Idan imani aka yi shi nagartacce ba a cakuɗa shi da shirka ba, to ba gatan da Allah subhanahu wa ta'ala bai mamummune. Kuma aka je fagen yaƙin, aka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillah wallahu ma as-sabirin. Mutum 300 shirin jaye mutum 1000, ka san akwai gata a wurin nan. Saboda ni, saboda Allah yana tare da su. To idan imani ya kyautata, akai imani ba a cakuɗa shi da shirka ba, tun daga gurin neman mulkin da yadda ake gudanar da mulkin, to imani ya tabbata kenan. Sai kuma kyawun aiki, haƙoƙan Allah ana gwargwadon tsarewa, haƙoƙan bayin Allah ana gwargwadon tsarewa, abinda aka gajiya ana haɗa da istighfari, kyawun aiki kenan, aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine waɗannan menene, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati, abu biyu kenan. To da Allah ya kawo waɗannan alƙawura da zai mana wala yumkina wala yubaddilanna min ba'di khawfin amnan, sai ya ƙara jaddada sharɗin nan guda biyu. Kar ka kasa gane imani da kyawun aikin can, sai ce amma sharɗi ya abuduna ni, suna bauta mini, la yushrikuna bi shay'an, ba sa shirka da ni ko kankani. Sharɗin kenan. Idan ana addini ana haɗawa da shirka, ba mu cancanci taimakon Allah ba. Amincin nan da Allah yake alƙawari ba za mu samu ba. An fahimci jama'a? Samun dama na mulki a ban ƙasa, kuma Allah ya mallaka mana garuruwan, ya mallaka mana zukatan mutanen, ba za a samu ba. Sannan musulunci ya zauna da ƙafafunsa, ya riƙa gudanar da abubuwa, ba za a samu ba. Saboda su ma musulmin mushrikai ne, suna shirka da Allah. To ya nuna su ma ba da gaske suke yi ba. To tunda ba da gaske suke yi ba, to ina musuluncin zai samu wurin zama? Waɗannan sharaɗai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana su akan abin da ya shafi mulki da jagoranci a ban ƙasa. Kuma tunda dai alƙawari Allah ya yi, in mun cika wannan alƙawarin Allah zai cika mana. In mun tauye wannan alƙawarin, wato mun tauye kunnan wannan alƙawarin, Allah zai bamu da wayanmu ko dubaranmu. Allah zai bamu da wayanmu ko dubaranmu, zai tsama tallafin shi a kanmu. Kuma mai yiwuwa ƙila wannan ita ce ta faɗa mana a irin gudanar da mulkin da ake a Najeriya. Tun daga ita karan kanta demokuraɗiyya da muke ta yamaɗi da jama'a su fahimci cewa demokuraɗiyya ba tsarin Allah ba ne. Ba tsarin Allah ba ne. Wani na iya cewa to shi bai ga yadda aka samu cin karo, me ba tsarin Allah ba? Shi ne duk wani tsari da ya ce maka wannan tsarin na birbishin kowane irin tsari, to tun anan kawai ƙarya ne. Shi ne rukunin farko da ke nuna maka cewa demokuraɗiyya kafirci. Saboda a demokuraɗiyyar ne aka ce tsarin da 'yan ƙasa suka tsara, mutane gajiyayyu, waɗansu daga cikinsu ma kafirai, waɗansu daga cikinsu taɓaɓɓu 'yan giya mazinata, su ne suka taru suka yi tsari, sai aka ce to wannan tsarin kuma yana birbishin duk wani tsari da ke gudanar da ƙasar nan. Kenan tun daga Ƙur'ani da Sunna yana ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. To kaga tun anan kafircin ya fito. Ballantana akwai kusuroyi da dama da in ka ɗauka za ka yadda suke cin karo da littafin Allah. Shi yasa yanzu ko a ƙasarmu akwai kotun da ake kira kotun shari'ar musulunci, amma shi ma a cikin abin nan ne waɗansu fagage ne kawai, 'yan taƙaitattu. Taƙaitattun fagage ne wannan shari'ar musuluncin da kake ji, ba a komai ba ne. Kuma idan aka yi maka shari'ar musulunci kana da daman da za ka ɗauka ta ƙara. Can in ka ɗaukaka ƙarar, to kotun ba kuma na musulunci ba ne. Kamar yanzu ba an zartar ma wancan hatsabibin da hukuncin kisa ba a kotun musulunci? To ya ɗaukaka ƙara, to kotun kuma ba na Allah ba ne. Shi kuma ba kotun musulunci na ɗaukaka ƙara. Sai dai kotun tsarin ƙasa. Kuma a kotun tsarin ƙasa, ai kana da 'yancin faɗin albarkacin bakinka. wanda ya ga dama ya ce zai bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da yanci, wanda ya ga dama ya ce tafarkin bi mishi ba kazanta ne yana da yanci. To kaga yadda tsarin kasan yake kenan. Daka ba musuluncin ma muka ta sa aka ba, ba shi ke gudanar da kasan ba, ba kuma shi ake nufin ya gudanar da kasan ba. Ɗaiɗaikun musulmi ma da yawa ba shi suke fatan tsarin Allah ya zama yana gudanar da kasan ba. Wani da in aka tambaye shi da tsarin mulki ya gudanar da kasan nan, amma ka san kai baka da rubu a ciki, dan za a nemo malamai ne na Allah su za a tasa a gaba su jagoranci al'umma. Da a ce demokradiyya ta ci gaba da gudanar da mulki, ku ne za ku riƙa mulki. Na rantsa maka da girman Allah da yawansu za su zaɓi demokradiyya ce mulki. Saboda a ciki ne suke da rabo. In ku aka ce tsarin Allah ne, sai an nemi ina wannan ƙwararren malamin masanin Allah, wanda ya san tafsirin Al-Qur'ani, wanda ya san hadisan annabi, wanda ya san ilimin kaza, wanda ya san ilimin kaza, su ne za su riƙa gudanar da mulki. Irin yadda ka ga ya gudana a zamanin Sayyidina Umar, ya aka yi shigo da Sayyidina Abdullahi ɗan Abbasin cikin majalisar zartarwa. Ai, ilimi ne kawai aka kalla. Ilimi ne, yaro ne ɗan ƙanƙani. Lokacin da Sayyidina Anasusulun ya bar Sayyidina Abdullahi ɗan Abbasin shekarar shi 13, Sayyidina Abubakar ya gama mulki shekara 2, a lokacin Ibn Abbasin yana da shekara 15. Zamanin Sayyidina Umar, daga lokacin nan Sayyidina Ibn Abbasin ya kai shekara 15 ne zuwa gaba. Amma haka ya ƙi kiran shi ya zo ya zauna a majalisar zartarwa. Ya zama cikin manya-manyan 'yan majalisa. Wannan ya yi ma manya-manyan sahabbai waɗanda yake su ne kusa da Sayyidina Umar, ya yi musu zafi. Don me ne za ka shigo da yaro? Mu dattawa manya irin su Abdurrahman, irin su Sa'ad radiyallahu ta'ala anhum, manya-manyan sahabbai suka ga wannan yaro ne ɗan ƙanƙani. Da ya zo wani interview yi ma Sayyidina Abdullahi ɗan Abbasin a gaban jama'a, a gaban su majalisar zartarwa, irin amsan da ya bada, daga lokacin nan ne Sayyidina Umar ya nuna musu kowane ne Sayyidina Abdullahi ɗan Abbasin. Duk daga lokacin suka rasana, suka yadda cewa lallai Ibn Abbasin ya cancanci ya shiga cikin majalisar zartarwa ta Sayyidina Umar. To wani in ka tambaye shi, da a ce demokradiyya ta gudanar da mulki, dama ba tsarin Allah ba ne, amma ku ne masu mulkin. Da a ce a samo tsarin Qur'ani da Sunna ya gudanar da mulki, amma fa za a samo malamai ne masu tsoron Allah, masana Allah, wanda babu sarrai a tare da su. Na rantsa muku da Allah da yawa za su zaɓi cewa demokradiyya ce mulki. To kaga akwai sauran gyara kenan. Ya abudu da ni la yushriku bi shay'an, yana da akwai damuwa kenan a cikin wannan. To idan da ma koma mu kiyaye abubuwan da Allah ya shar'anta mana, to mu ma za mu samu alƙawarin Allah. In ko ba haka ba, to me haƙuri da wuji-wujin da ake yi da mu? Ka daina ƙidaya wani wahala. Saboda mene? Kai ma ka taimaka don fusatan Allah. Falamma asafuna, me yace? In taqamna minhum, yayin da suka fusata mu, mu sai muka ɗauki mummunan mataki a kansu. Asafuna, sun fusata Allah. In taqamna minhum, sai Allah ce sai muka ɗauki mataki a kansu. Sai aka jarabci shugabanni da mu kangararrun talakawa, aka jarabci mu talakawa da kangararrun shugabanni. Muna nan muna ta'azzartar da junanmu, suna zagi mu, muna zagin su. Suna ganin mun fi butulci ba ma godiya, muna ganin su azzalimai ne. Ga yana haka muke tafiya a cangal-cangal. To in muka koma ga Allah, kowa ya bada irin gudunmuwan da zai bada don kyautatan al'amura, to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma mai iko ne akan ya canza mana al'amura, ya amintar da mu daga tsoron da muke ciki, ya ciyar da mu daga yunwa, ya rungume mu. Fa'awahum, inda ya faɗi a baya ɗin can da muka kawo. Allah ya rungume mu, ya haɗo kanmu, ya tattara mu, ya rungume mu, mu zama nashi. Shi kuma Allah idan ya rungume ka, baya tozarta ka, baya walakantar da kai, baya ɗaiɗaita ka, baya tozarta ka, ya fallasa ka. in dai ka zama na Allah Allah ya rungume ka ka zama na shi ka ci riba imma akwai wata jaraba sai Allah cire maka radadin jarabawa kuma yana nan yana baka ladan jarabawa kamar misali yadda aka yi masahabbai aka jarabce su da talauci amma sai Allah cire musu radadin talaucin ai kasantan da baka gani ba tsafta ba sayyidina abu zarr ne ya faru da shi daliban shi suka ce muna son mu dinka ma malamin riga daliban kirki suna son su dinka ma malamin su riga sun ga yana dan karancin sa sai suka ce amma mu tambaye shi tukuna kun san halin malam suka ce muna son mu dinka maka riga ne yace ne ni ne suka ce riga dai a dan canza abin nan yace ni nake nema a duniyar nan ina da tufafi kala biyu ɗaya ina sawa kullun ɗaya kuma in zan je juma'a ko idi ko in zan yi baki ina da daki da Allah ya bani ina da jaki da Allah ya bani ina hawa ga mata da da Allah ya bani me nake nema a wannan duniyar taku yace la hajata li fi dunyaku duk wanda ya karanta tarihin abizar ya san wannan la hajata li fi dunyaku wasu ne suke mishi kallon talaka ne shi kuma bai gane talaucin a tare da shi ba kana kallon sahabbai za su je su kutsa ma yaki kai kana kallon za su kashe kansu su kuma ba sa kallon za su kashe kansu suna kallon za su je rahman Allah sayyidina abu ayyub bin al-ansari ya ji waɗansu tabi'ai an je yaki wani sahabi ya kukan kura ya fada cikin dangazan kafirai suka ce ka gani Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ga wani can ya ji ya je farin shi zuwa ga halaka Abu Ayyub a yakin Qustantiniya a yakin da ake tayi na bude Qustantiniya tun zamanin Sayyidina Ali ake fafata yakin nan Allah bai bada iko an bude Qustantiniya ba sai a karni na 7 zamanin Muhammad al-Fatih sannan aka bude Qustantiniya amma tun zamanin Sayyidina Ali ake fafata yakin to shine Abu Ayyub bin al-Ansari da ya ji waɗannan tabi'ai suna magana ce kai tabi'ai hattara kar ku rubuta kutsa mu ayoyi ba ku san ma'anan su ba yace wannan ayan akan mu ne Musa habbai ta sauka abin da kuka fassara ayan da shi ba shi Allah ke nufi ba ku ce wai din kun ga mutun ya kukan kura ya fada ma jihadi ku ce wai shikenan wannan ya jefa kanshi zuwa ga halaka ce ba ma'anan ayan kenan ba su ta da suna kallon wannan kashe kai ne su kuma sahabbai ba su gane wannan a matsayin kashe kai ba yace wannan aya ta sauka ne akan mu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina muka rungume shi muka karbe shi hannu bibbiyu muka hakura da duk wata maslaha ta duniyar mu da dukiyar mu da iyalan mu da komai muka hakura muka ce a zo a gina addini lokacin da Allah subhanahu wataala ya buɗe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kafa addini sosai addini ya kafa yace sai muka fara shawarwari yamu sato alhamdulillah dai yanzu musulunci ya sami ƙarfi ya sami aminci ya samu kaza yanzu kuma ya kamata mu dawo kuma mu gyara gonakin mu mu gyara dukiyar mu ɗan kasuwancin mu faffado da su haba nan take Allah ya fusata yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ashe halakan da Allah ke nufi shine a kyala addini a koma gyara duniya da haka su sahabbai haka suke sai kaga kaman abu kaza na musu nauyi su wannan ba matsala bane a wurin su to da suka yi wannan suka kiyaye Allah madaukakin sarki bai tabbatar musu da wannan alƙawarin ba ya tabbatar musu sai da ya kasance sahabbai suka mulki duniya gabaki daya ka je ka duba tafsirin Ibnu Kathir da yake ta kawo maka irin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya amfani da su ya mallaka mu mummunan duniya gabaki daya sai da Allah ya mallaka musu masharikal ardi wa magharibiha mun karanta a cikin kitabut tauhid ai ko manzon Allah ce an nuna mun duniya gabaki daya na ga mulki na sai ya mamaye gabashin kasa da yammacin ta wuraren su Philippines din nan wuraren su ina ne su Indonesia su waye duk sai da mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamaye sai da ya kasance mulkin duniya gabaki daya ko ma hannun musulmi kasan Farisa da kasan Rum su ne manyan dauloli amma sai da suka dawo karkashin addinin musulunci tun a zamanin sayyidina Umar. Daga nan aka samu futuhat, aka samu mamalik, aka samu haddaulan Uthmaniyya suka mamaye duniya gabaki daya. Allah ya cika mu mummune wannan alƙawarin, amma daga lokacin da kuma muka koma kan turban shirka, muka saki kyawawan ayyuka, muka koma fafutuka akan mulki, to sai Allah subhanahu wataala kuma sai turo ƴan duniya, tunda mu ma mun koma neman duniya, sai turo ƴan duniya suka fara kuma fafutuka da mu, sai suka danne mu. Ala ayi hal, wannan na dai nufin in kawo waɗannan bayanai domin ya haskaka mana cewa demokradiyya dai kayan banzaci, kayan banzaci, mushi ne, gobaci. Muna gani yadda take cin mana rayuka a tsarin demokradiyya. Duk ƙasan da kaji aka ce za a yi mulkin demokradiyya, wallahi sai ta ci rayuka, ba ta shigowa ita kadai, sai ta zubar da jinin mutane da yawa sannan take shigowa, tana cin mana mutunci. Kaga masu mutunci a cikin al'umma, na daga malamai da dattawa, sai kaga duk an rena su ana shiga cikin mutuncinsu. Waɗansu kuma su suke kai kansu cikin zaban mutuncin, waɗansu suke kai kansu. Demokradiyya kenan ta ci mutuncin masu mutunci, ta jefa al'umma kowa ya zama ya ƙware gurin giba da annanimanci, kowa ya zama ya iya giba. Cikin mu nan waye bai giba? Wancan ya zagi wancan, wancan ya zagi ƴan jam'iyya kaza, wancan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan, ko kishin kai ma ba mu dishi. Duk ga mu nan mun koma cikin giba ne kawai. Kuma samun wanda ma zai ga damuwa da matsala ya daga hannu yana addu'a, Allah ka kawo mana mafita, yana da wahala. Sai dai giban kawai. Demokradiyya kenan. Ta ci dukiya. Dukiyan da aka yi ma wannan 2023 zaɓen nan budget ya fi budget ɗin da ƙasar India ta yi na zaɓenta, ita da take da mutane miliyan 800 da za su iya kada ƙuri'a. Mu ko a Najeriya masu kada zaɓe ba su wuce mutum miliyan 90 ba. Amma budget ɗin da Najeriya ta yi ma zaɓen 2023 ya fi budget ɗin da ƙasar India ta yi, wanda waɗanda za su kaɗa ƙuri'a sun kai kusan miliyan 800. Ka dubi inda ya ci mana dukiya a banza. Wannan shine cin dukiya a banza. Kuma duk a gama wannan, masu zuwa kotu na yi ba su yarda da zaɓen ba, shi ma nan waɗansu kuɗaɗe za a yi ta mai abin nan, su waye sunansu, lauyoyi ambaliyansa. Demokradiyya kuɗin da take ci a banza ya wuce da kake tsammani. Ga cin lokaci, tun daga ranar da aka gama zaɓen 2019 kenan ko, aka yi ta shirye-shirye, aka yi ta shirye-shirye ƙasa baki ɗaya, jihohi, ƙananan hukumomi, an ɓata lokacin da ba ka tsammani a kan zaɓen nan 2023. Da wannan lokacin an tsara shi ne a kan yadda ƙasa za ta ci gaba, a samu ruwan sha nagartacce, a samu ilimi, a samu waye, a samu waye, duk da kuma wannan ne shiririta. Ala ayi hal, da matsalolin demokradiyya na da yawa, mun sha faɗin su, to ka gane cewa wannan goba ne, muna yin ta ne a babin lalura. To ad-darura tuqaddaru bi qadariha, ka gane illan demokradiyya, ka kuma gane laluran da sa muke yi, mu koma mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya mana zaɓin abin da zai zama mana alkhairi a addini ko a rayuwa a ƙarƙashin wannan tsarin, amma ba asali bane. Mu kuma sai ne ta fafutuka kowa, ba da nashi gudunmuwa da za mu koma kan turba na asali, domin mu ma abin da muke kwaɗayi daga Allah subhanahu wataala ya tabbata. Abin da muka faɗi daidai, Allah ka ba mu lada. Abin da muka yi kuskure, Allah ka fata. Allah karfa mana asirinmu duniya da lahira, ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah kai mana kyakkyawan zagoranci, kai mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi. Allah subhanahu wataala ka shige mana gaba, kada ka banmu da wayanmu ko dubaranmu. Shugabanninmu Allah kai musu muwafaka, Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai, ko kuma Allah subhanahu wataala ka azurta mu da yin musu da'a ta farkin sunna. وصلى الله وبارك على النبي الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.